الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wanda ya nemo mamman da kin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 26 ga watan Zulhijja shekara ta 1437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 28 ga watan 9 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gama da ya gabata mun zo karshen sura ta 24 a bangaren lissafi suratul Nur darasi na yau insha Allah zai tashi farkon sura ta 25 suratul Furqan kafin darasi na yau ba da fi idan da tambayoyi suka iya gabata bambanci tsakanin waɗannan kalmomi guda biyu lafazin al-jahal da kuma lafazin ummiya wanda aka danganta shi zuwa kalima ta al-jahal shine ake kira jahil a Hausa shine ake cewa jahili tare da cewa jahili asalin kalima ce arabiya aka hausantar da ita ake cewa jahili to menene sunan jahili a Hausa shine dakiki kenan mara fahimta shine abin da ake nufi da jahili a Hausa din kaje an ce jahili kenan wanda baya fahimta baya ganewa shi kuwa idan aka ce ummi an danganta shi ne zuwa ummiya in aka ce ummiya wato shi ne rashin iya rubutu da karatu duk wanda baya iya rubutawa balantana ya karanta to shi ne ake kira da ummi an gane ko ummiyun to ita kalima ta ummiyun rashin iya rubutu da karatu ya kasu ya rabu wani lokaci tana iya zamantowa matsayin daraja ne da daukaka amma ba ga kowa ba wannan yake banta ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda wannan kalima za ta danganta zuwa gare shi to wannan kaskanci ne da komawa da baya a ce baka iya rubutawa balantana karantawa sifa ce daga cikin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita wannan sifa ta ummiya ma'ana rashin iya rubutu da karatu kamar yanda ubangiji ta'ala ya siffanta shi da wannan sifa a cikin suratul a'raf ubangiji ta'ala ke faɗa qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku as-samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Da kuma kafin haka yace alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyil ummiya, sune waɗanda suke bin ar-rasul manzo annabi wanda annabi ne al-ummiya wanda bai iya rubutu balan tana karatu. Hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya siffanta manzansa da wannan sifa, rashin iya rubutu da karatu, dan kada wato mabannata ko mu ce dan kada waɗanda suke gaba da kiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su samu ta cewa a kansa game da littafin da ya zo na Al-Qur'ani. Saboda inda a ce ya iya rubutu, ya iya karatu kafin Allah ya aiko shi a matsayin manzo, to da za su iya tuhumarsa su ce da shi ai wannan ya je ya koya ne, ya shiga ɗaki ya rubuta ya fito ya ce Allah ya aiko shi. Da haka can Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul Ankabut, wa ma kunta tatulu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu bi yaminik idhan la rutabal mubtilun. Ubangiji ta'ala ya ce wa ma kunta tatulu min kitabi min qablihi, baka zamanto ba kana iya karanta wani littafi kafin saukar maka da wannan Al-Qur'ani. Wa la takhutuhu bi yaminik, Ubangiji ta'ala ya ce kuma babu wani littafi da kake iya rubuta da hannunka, kwata kwata baka iya rubutu balantana karatu gabanin saukar maka da wannan Al-Qur'ani. Ubangiji ta'ala ya ce idan, inda a ce ka iya rubutu da karatu kafin a saukar maka wannan Al-Qur'ani, dartabal mubtiluna, Ubangiji ta'ala ya ce da mabannata maƙaryata sun yi kokonto game da wannan littafi da ka zo da shi. To da yake dama Allah ya kaddara musu tsiyata tare da cewa fa bai iya rubutu bai iya karatu ba kafin Allah ya turo shi a matsayin manzo kuma ya zo da wannan littafi, amma duk da haka sun yi kokonto game da wannan Al-Qur'ani da ya zo da shi. Kenan a takaice abin da muke so mu gane, kalima ko mu ce lafazin ummi, in mun danganta wannan kalima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan matsayin daraja ne da daukaka. Amma ga wanda yake koma bayansa, duk wanda za a danganta masa wannan kalima ta rashin iya rubutu da karatu, wannan komawa da baya ne, domin iya rubutu da karatu wannan wani matsayi ne wanda yake na daraja. A ce ka iya rubutawa, ka iya karantawa, wannan matsayi ne wanda yake na daraja. Don haka ko bayi da ake kai su kasuwa a sayar da su, ba wanda ya iya rubutawa da karantawa, kudinsa ba ɗaya bane da wanda yake bai iya rubutu da karatu. Karin fa'ida a yau, in ka ji sun ce wani ummi ne, to mutumin da bai iya sarrafa wato shine al-hasibul adi, wato kwamfuta kenan, duk wanda baya iya tattabata a yau shine suke kira da ummi. An gane ko wannan kenan na'ura ta zamani shine suke kira da ummi. To ita kalima ta al-jahl, in aka ce al-jahl shine adamul faham, rashin fahimta kenan. Rashin fahimta a Hausa shine ake cewa daƙiƙanci. Tare da cewa kalima ta al-jahl wani lokaci a Larabci tana ɗaukan ma'anar wauta, in aka ce wauta ka san abu kuma ka nuna baka san shi ba. An gane ku? To wannan shine ana ɗaukan ta wauta. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ya yi amfani da wannan kalima ta al-jahl, wato a kan waɗanda suka jahilci girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saboda duk lokacin da mutum ya saba ma Ubangiji, to anan ya jahilci wauta ce, komin malintar shi wauta ce, inda ya san girman Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ba zai saba masa ba. Shi ne Ubangiji ta'ala yake cewa wa وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ abinda ake nihi da shahala anan shine wauta domin duk wanda ya saba ma ubangiji subhanahu wataala to ya wautar da kansa ya jahilci lamarin sa inda ya san girman ubangiji subhanahu wataala ba zai saba masa ba wuri na biyu shine fadar Allah subhanahu wataala innamat tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalati innamat tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalati ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما ونجي تعالى يقول إنما التوبة على الله يسند شيء وكأي توبان دع الله يكي كرفا شيني للذين يعملون سوء بجهالة شيني توبان ودن دسكي أيكة مياهم أيكة بجهالة واتوا أكم ووتا dan haka malamai suka ce ko mun malantarka indai ka saba ma Allah to sunanka jahili amma me yake ni da jahilci anan shine wauta an gane ku to dan haka kenan kalma ta al-jahl a larabci tana daukar ma'anar wauta tana daukar ma'anar kuma rashin ilimi shine rashin fahimta shine kenan bambancin su wanda yake kwata-kwata baya fahimta zaka iya amfani da kalmar jahl ka ce masa jahil idan misali mutum ne wanda yake mai fahimta ya san abubuwa amma shi bai iya rubutu bai iya karatu ba bai iya rubuta balantana ya karanta amma inda za a lakanta masa ana fada yana fada zai iya to wannan shine ake kira da ummi na'am wai misali yana halatta mutum ya zo masallaci ya zauna misali ya kama sahun gaba a ce masa tashi ba gunka bane ba baya halatta ba ma masallaci ba duk wanda ya yi rigayi zuwa mazauni mazauni wanda yake gaman me to baya halatta wani ya tada shi ko mun daraje shi matsayi wuri wanda yake naka kebantacce in wani ya zauna kana iya tada shi amma duk wuri wanda yake na jama'a in wani ya zo ya zauna to baya halatta a tada shi an gane ku sai dai a ce ya dan malmatsa ya dan fadada wani ya samu ya zauna amma baya halatta a tada shi dan haka masallaci wuri ne wanda yake gaman me ba wanda yake da wuri a cikin masallaci illa liman in ka zo ka zauna mahallin liman ana iya tada ka saboda ba kai ba ka nada limancin masallaci amma duk inda mutum ya zauna to baya halatta a tada shi an gane ku sai dai a ce ya dan matsa ya ayyuhal ladina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum amma maganar a tada wani wani ya zauna to wannan baya halatta musamman sahu na farko ai abu ne wanda ake rigaye zuwa gare shi kuma wani ya kawo wata shimfidar sa ya ajje ya kame wannan wuri malamai sun kirga shi akan cewa fashi ne dan ba wurin ka bane ba wanda ya rigaye shi ya fi kowa cancanta game da wannan wuri dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar akan yin rigaye zuwa sahu wanda yake na farko hadisi na cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa law ya'lamuna ma fi nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu alayhi manzo Allah yace inda a ce mutane sun san irin ladan da ake samu game da kiran sallah da kuma sahu na farko a ce ba za su samu ba sai sun yi kuri'a tsakankanin su wanda sunan shi ya fito a bashi wannan mahalli manzo Allah yace da sun yi kuri'a ka zo na zo ya zo sahu na farko a cikin masallacin namu duka baya wucewa ya dau mutum 10 dufa'atan wahida mun zo mu wajen mutum 12 ko 15 ko kowa zamu sai mu ce to a zo a yi ƙuri'a a rubuta sunaye wanda aka dauko sunansa shi ya cancanta ya tsaya a matsayi a sabuwan da yake nufa. Maza Allah ya ce inda mun san abin da ake samu, a ce ba za mu samu ba sai mun kuri'a. Maza Allah ya ce da mun kuri'a game da sabuwan da yake nufa. Wani hadisi kuma na faɗa hadisi ne ingantacce, Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga waɗanda suke tsayawa a sahu na farko. To don haka kasancewar ba maganar mutum ya zo masallaci ya zauna abu a tada shi don wani ya zauna, in aka yi haka an yi kuskure, kuma in ya ce ba ya tashi kuma ba laifi bai yi ba muna na ladabi bai yi, haƙƙin shi ne. Amma da tsarin fa'ida, misali kai ne kana zaune a wuri sai wani ya zo, to don girmamawa don darjantawa ba laifi, kana iya tashi ka bashi wannan aradin kanka, amma shi ne ya tada ka wannan shi ne baya halatta. Don haka dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'adarsa, in ya zo cikin taron jama'a baya ketare jama'a sai ya je can tsaka wani ya tashi ya bashi mahalli a ƙarshen jama'a inda jama'a suka wani ne yake zaunawa. A me yake cewa? Inda yana fitar da harfan kamar yadda ya dace ba laifi ana iya wuce shi, ko da baya rera karatun Alƙur'ani. Lalle akwai hadisi wanda yake kwadaitar da mu da zaburar da mu akan rera karatun Alƙur'ani. Na daga cikin rera karatun Alƙur'ani fitar da harfa daga mafitarsu tare da duk wata sifa ta harkar rafi a yi kokari a kyautata karatun Alƙur'ani, kamar yadda yake cewa laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Wasu malamai sun fassara yataghanna, ma'ana shi ne rerawa, tare da cewa wasu sun fassara yataghanna cewa wanda bai wadatu da Alƙur'ani. Wadatuwa da Alƙur'ani shi ne dokokin da yake cikinsa da abin da ke fassara shi ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, kamar yadda muka faɗa mun zo ƙarshen sura ta 24 a ɓangaren lissafi suratul Nur. Kai tsaye insha Allahu yau za mu tashi farkon sura ta 25 a ɓangaren lissafi suratul Furqan. Wato ita wannan sura an ambace ta da wannan suna suratul Furqan tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama rayuwarsa ya koma zuwa ga ubangijinsa yana ji ana faɗa game da wannan sura suratul Furqan, haka sahabbai suke kiranta, amma bai yi inkari ba. Dalilin da ke tabbatar da haka cewa ita wannan sura ta samu suna suratul Furqan tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hadisin da ke cikin sahihul Bukhari daga Umar, Allah ya kara masa yadda. Umar ke cewa sami'tu Hisham ibn Hakim ibn Hizam, naji Hisham dan Hakim dan Hizam, Allah ya kara masa yadda, ya karau suratul Furqan, yana karanta suratul Furqan fi hayati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da raye. Umar yace sai na saurari karatunsa, fa idza huwa yaqra'u ala hurufin kaseera lam yuqri'niha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sai naji yana karanta wannan sura akan wasu harufa masu yawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai karantar da ni haka ba. Naji kira'arsa karatun da yake ya sha bamban da nawa. Umar yace fa kittu usawiruhu fi salati, ana cikin sallah ne yace wallahi na kusa in yi tsalle in kulo masa in haro masa in ci kwaikwaye shi, ana cikin sallah. Me za a yi? Umar yace fa tasabbartu, sai na kallafa ma zuciyata ɗaukan haƙuri har aka yi gama sallar. Amma da ya yi ni kafin a gama sallar ana cikin sallar ya yi tsalle ya ci kwaikwaye shi, ya ce amma sai na kallafa ma raina ɗaukan haƙuri hatta sallama har aka kai lokacin da ya salamce daga sallah. Yana salamcewa daga sallah, Umar ya ce falabbabtu bi ridai, wato sai na cikolar sa na kama mayafin na cikuikuye shi shine yace falabbutu ma'ana na cikolar sa banbalaktu bihi aquluhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na janyo shi sai na kai shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu sai nace masa inni sami'tu hadha yaqra'u suratal furqan ala hurufin lam tuqri'niha yace ya rasulullahi naji wannan mutumin na karanta suratul furqan wato akan wasu harfa harfan da ba kai ka karantar da ni ba azan Allah yace saka shi ya umar ne sake shi azan Allah yace kai umar karanta umar ya karanta manzo Allah ya ce ma Hisham kai ma karanta Hisham shi ma ya karanta manzo Allah ya ce gaba ɗayan ku yanda na karantar da ku haka aka saukar da wannan sura to wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa ita wannan sura tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake kiranta suratul furqan an gane ko malamai suka ce kuma ba a santa da wani suna in banda wannan ba shi kadai ne sunan da aka santa da shi tare da cewa wasu malamai sun ce abinda yasa aka ambace ta da suratul furqan saboda a cikin surar an samu lafazin furqan su uku daya a farko daya a tsakiya daya a karshe to amma nabi na dawo amma lafazin daya na samu kenan ba laifi ɗan uwa sukan ƙara maimaitawa a ga ko a samu wasu lafazin zaniyu a hada da na farkon tabarakallazi nazzalal furqana kenan su zama uku ita wannan sura sura ce makkiya a wajen jumhurin malamai tare da cewa an rawaito daga Abdullah aka ce sura makkiya bayani ya gabata surar da ta sauka kafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina sawa'an a Makka ta sauka ko a wani gari wanda yake na daban koda a Madina ta sauka in dai kafin hijira ne to ita ce ake kira da sura makkiya amma in bayan an yi hijira an koma Madina sura ta sauka koda a Makka ta sauka to wannan sura ita ce ake kira madaniya to a wajen jumhurin malamai ita wannan sura sura ce makkiya tare da cewa an rawaito daga Abdullahi dan Abbas wato ya toge ayoyi guda uku ya ce waɗannan ayoyi guda uku ɗan Madina ne fadar Allah subhanahu wa ta'ala والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما حرزوا فدس وكان الله غفورا رحيما تعالى تشيوا مغنى إن غنتتشيا تبتتشيا دك عبد الله بن عباس سوما ودن آيوي بدا أبك واتو آيوي ودن دسكي مكيا kamar yanda hadisi ke cikin sahihul bukhari al-qasim ibn abi bazza ke fada cewa na tambayi sa'id ibn jubair hal liman qatala mu'mina muta'ammidan min tauba shin yanzu wanda ya kashe mu'mini da ganganci yana da tuba a wajen ubangiji subhanahu wata'ala سعيد ابن جبير سيتي فقرأت عليه ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما يأتي سين كرمتا مسعودا نعيوي inji shi kenan al-Qasim ibn Abi Bazza yace na karanta masa waɗannan ayoyi fa qala sa'id sai sa'id ibn jubair sai yake ce masa qara'atuha ala ibn Abbas kama qara'ataha alayya irin yanda ka karanto mun waɗannan ayoyi ni ma haka na karanta ma malami na Abdullahi dan Abbas fa qala sai yace da ni hadhihi makkiya nasakhatha ayatun madaniya allati fi surati an-nisa yace wannan ayoyi da ka karanto mun ayoyi ne makkiya kenan wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wala yazunun har izuwa wa kana Allahu ghafurur rahima Abdullahi dan Abbas yace ma almajiransa Sa'id ibn Jubair waɗannan ayoyi da ka karanta mu yace ayoyi ne makkiya sai yace kuma aya madaniya wadda take cikin suratul nisa ita ta shafe waɗannan ayoyi wacce ce ita ce fadar Allah subhanahu wataala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Kaga wannan hadisi ne yake tabbatarwa kenan magana ingantacciya daga Abdullahi dan Abbas su ma waɗannan ayoyi guda uku da aka rawaito cewa ya toke su ya ce ayoyi ne ɗan Madina to magana ingantacciya su ma makkiya ne kenan gaba ɗayan surar kacokan sura ce makkiya karka toke komai daga cikin ta. Ita wannan sura abban ajiri na saukar sururi na Alkur'ani sura ce ta 42 ta sauka bayan saukar suratu Yasin kuma gabanin suratu Fatir. An gane ko? Bayan suratu Yasin ta sauka suratu Furqan ta sauka sannan bayan suratu Furqan suratu Fatir ta sauka. Ta kunshi adadin ayoyi 77. An gane ko wannan game da ittifaki na duk wasu malamai masu kula da bangaren lissafa ayoyi na Alkur'ani da malaman Sham da malaman wato Kufa da su malaman Makka da Madina gaba ɗayan su sun yi ittifaki akan ayoyin ita wannan sura aya tana kunshe da aya 77. A farko ita wannan sura game da abinda take tattaunawa a kansa shine farko girmama Ubangiji tana bayani game da ta kunshi ta fara game da girmama Ubangiji subhanahu wataala wato da kyautata masa yabo kamar yanda yake yabo kansa sannan kuma da bayani game da sifofinsa na ilahiya cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa. Don haka malamai suka ce ita wannan sura wato ta ginu ne akan wasu ginshikai guda uku. Ginshiki na farko shine tabbatar da cewa wannan Alkur'ani wato littafi ne saukakke daga wajen Ubangiji subhanahu wataala da kuma nuna matsayi da daraja na manzon da aka saukar masa wannan Alkur'ani da dalilan da suke tabbatar da gaskiyar manzancinsa da kuma yanda Allah ya ɗaukaka matsayinsa da darajar shi cewa duk wani abu wanda yake na tarkacen duniya wannan ba tunaninsa bane ba cewa kuma hanyar da ya bi ba shi bane farau game da bin wannan hanya manzannin da suka gabace shi sun riga yin shi bin wannan hanya da kuma irin yanda jama'arsa suka karbi wannan da'awa ta shi game da karyatawa suka tarbi wannan da'awa da yazo da ita game da karyatar da shi wannan ginshiki na farko kenan abinda ita surar wato take bayani a kansa. Ginshiki na biyu malamai suka ce ita wannan sura tana tabbatar mana wato da wannan game da tashi bayan mutuwa da sakamakon da Ubangiji ta'ala zai ma kowane bawa a ranar kiyama tare da wato shine gargadi game da mummunan sakamako ga wanda suka fandare ma Ubangiji subhanahu wataala a gobe kiyama kuma da bada albishir game da sakamakon lada ga duk wanda suka yi da'a ga Ubangiji suka yi da'a ga manzansa sannan kuma tana kashedi da barazana game da waɗanda suke hada bautar Allah da wani game da mummunar makomarsu a ranar kiyama da cewa duk wata nadama za ta kasance gare su a gobe kiyama a sababin karyatarwa da suka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ginshiki na uku ita surar wato tana bayani game da shine kafa hujja a bisa kadaita ta Ubangiji subhanahu wataala tare da cewa shi ya kadaita game da halittar kowa da komai da kuma nuna matsayin Ubangiji subhanahu wataala ya wuce matsayin a ce ya rikida ko kuma abokin tarayya da cewa duk wani wanda ake bauta masa ko ma bayan Ubangiji subhanahu wataala wato bauta ce wanda take ta ƙarya wanda kuma ba za ta amfani ne shi ne ta da kuma ruguza fadar mushrikai waɗanda suke rai cewa mala'iku wato ƴaƴa mata ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala tare da cewa kowane ginshiki daga cikin waɗannan ginshikai guda uku Ubangiji ta'ala ya huda shi da lafazin tabaraka kamar yadda ginshiki na farko mai yace tabarakal ladhi nazzala al-qur'ana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira ginshiki na biyu sai yace tabarakal ladhi insha'a ja'ala laka khayran min dhalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura ginshiki na uku sai yace tabarakal ladhi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira kaga wannan yana tabbatar da dalailul wahadaniyya na Ubangiji subhanahu wa ta'ala dalilai waɗanda suke tabbatar da kadaitarsa sannan surar kuma tana bayar sai buga misalai game da halayen jama'ar nan guda biyu jama'ar da suka gabaci wannan al'umma waɗanda suka ƙaryatar da manzanninsu da su wannan jama'a ta wannan al'umma wanda suka ƙaryatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa halayensu duk ɗaya ne kamar yadda halin mutanen annabi Nuhu da annabi Hud da annabi Salih da kuma mutanen annabi Musa da mutanen annabi Lut da mutanen annabi Shu'aib halinsu da ɗabi'arsu bai sha bamban da halin jama'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikinsu yanda waɗancan suka ƙaryatar da manzanni to su ma waɗannan sun ƙaryatar da manzan da Allah ya aiko musu yanda ƙarshen waɗancan tabewa da hallaka su ma wannan ƙarshen su shine tabewa da hallaka a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا Ubangiji ta'ala na faɗa bayan farawa da sunansa ma'ana bismillahir rahmanir rahim sai yace tabarakallazi nazzalal furqana wato ubangijin da ya saukar da wannan littafi mai suna al-furqan wanda al-furqan kamar yadda bayani ya gabata suna ne daga cikin sunayen al-qur'ani kamar yadda Allah ya ambace shi da wannan suna a wannan sura kafin haka Allah ya ambace shi da wannan suna a can cikin suratu ali imran an gane ko me ya faɗa alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان وبنجي تعالى يا أم بتشيش دوانن سونا أو النسورة توشين يجي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده واتو وبنجي دي سوكر دوانن للتافي نا القرآن على عبده كباوانسا tabaraka sai ka ce ya girmama ko ka ce tabaraka ya daukaka ko ka ce tabaraka ma'ana albarkatunsa sun yawaita ma'ana sun wuce a lissafa idan aka ce albarka shine yawan alkhairi alkhairunsa sun yawaita ko ka ce albarkatunsa sun yawaita ubangijin da ya saukar da al-Qur'an ma'ana al-Qur'ani an ambace al-Qur'ani da wannan suna al-Qur'an domin al-Qur'ani shi ke rabe tsakanin zare da abawa ya bambanta tsakanin farar tsakuwa da azurfa ya bambanta tsakanin dandima da dankabewa a takaice dai shi ke bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya to dan haka Allah ya masa ya ambace shi da wannan suna al-Furqan. Dan haka ranar yakin Badar ita ma Allah ya ambace ta da wannan suna, domin a ran nan aka tantance tsakankanin masu gaskiya da makaryata. Masu gaskiya su ne Allah ya ba su galaba, makaryata su ne Allah ya kaskanta su, kamar yadda ya faɗa can walamu anna maganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakini wa bin as-sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal takal jama'at. Yawmul furqani ita ce ranar yakin Badar. Shi ne yace tabarakallazi nazzala al-furqana, ubangijin da ya saukar da wannan littafi mai rabe tsakanin gaskiya da ƙarya, ala abdihi ga bawansa, wannan ubangiji albarkatunsa sun yawaita, liyakuna lil'alamina nadhira, lamu ta'dil kenan. Allah ya saukar masa da wannan alqur'ani liyakuna, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance nadhira, mai galgadi lil'alamina ga mutun da aljihar. Lafazin Adam kullu masi wallahi azza wa jalla, duk abinda ba Allah ba sunan shi Adam. An gane ku duk halittun da suke cikin samai da kasai gaba daya da abinda ke tsakankanin su da sunan su Adam. Dan haka a can Annabi Musa alaihi salam da ya fada ma Fir'aun cewa Ubangiji ta'ala ne ya aiko shi, sai ya ce masa wa ma rabbul alamin, yace wane ne ubangijin halittu. Annabi Musa ya ce masa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, shine ubangijin samai bakwai da kasai bakwai da duk abin da ke tsakankanin su. Kaga me ake nihi da alaf a wannan aya kenan? Duk abin da ke cikin samai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakankanin su, gaba ɗayan halittu su ne ake kira da alaf. To amma anan me ake nihi da alaf? Wato shine mutum da aljihar, domin shi alqur'ani sako ne na musamman wanda Allah yake banci jinsin nan guda biyu, jinsi na ƴaƴan Adam da jinsi na aljihar. Sannan wannan yana nuna mana manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzanci ne wanda yake kamamme. An gane ko? Ba ma ƴaƴan Adam hatta da aljannu ba su da wani manzo illa fiyayyen manzanni, shi ne cika maki manzanni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka Ubangiji ta'ala ya kissanta mana tattaunawar da manzon Allah sallallahu alaihi haduwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da aljannu, ya kira lokacin da yana cikin sallar asuba, da yanda junansu yake tattaunawa da juna, suka yi imani kai tsaye, suka koma ga jama'a su suna kiran su zuwa ga addini. Kamar yanda Allah ya kissanta mana a cikin suratul Ahqaf, wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alqur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundhiri qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallahi har izuwa karshen kisar da Allah ya mana. Kuma sura ta musamman Allah ya saukar da suna suratul jin, wanda tana bayani game da imanin da manzanni a aljannu suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka manzancin sa manzanci ne gamamme, hatta da aljannu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine matsayin manzon su. Dan haka anan Allah ya ce li yakuna lil alamin nadhira, dan ya zamanto mai gargadi ga mutum da aljannu gaba daya. Dan haka yana daga cikin abin da Allah yake kwance sa da shi, kamar yadda yake faɗa, yace duk wani annabi da ya gabace ni, da ya hadisin da yake cewa an keɓance ni da kyautar abubuwa guda shida, a wata riwaya guda biyar, yace babu wani annabi da aka masa kyautar ɗaya daga cikinsu. Manzon Allah sai yace wa kana nabiyyun yub'athu ila qaumihi khassa wa ujistu ila an-nasi amma aw kama qala, yace duk wani annabi akan turo shi zuwa jama'arsa kadai, yace amma ni sai aka turo ni zuwa ga mutane gaba daya. Shine can Allah ya faɗa kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard, haka kuma Allah ya faɗa wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira shine anan Allah yace li yakuna lil adamina nadhira dan ya kasance mai gargadi ga mutun da aljanna kaga anan Allah yana bayyana mana makasudin saukar da alqur'ani wato shine kowa a sanya shi cikin taitayin sa ya san inda aka dusa amma anan kar mu fahimci cewa sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yin gargadi kadai a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai gargadi ne mai bada albashir kamar yake yanda yake faɗa inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira an gane ko kenan wa mubashiran wa nadhira mai bada albashir ne da gidan aljanna ga duk wanda suka yi da'a ga ubangijin su suka gaskata manzannin sa sannan mai gargadi ne game da gidan wuta ga duk wanda suka kangare ma ubangijin su haka can yake faɗa قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون لذلك أنا شيني الله يجي ليكون دنيا زمانتو نذيرا من غلغدي للعالمين واتوكم تندعني لفظ نذير أنشروش لي لغا الإنذار idan aka ce al-inzar shine al-i'lamu ma'a at-takhwi sanarwa tare da ban tsoro ka sanar da mutum abu kuma tare da tsoratar da shi kamar yana ubangiji ta'ala ya faɗa fa anzartukum naran talazza ubangiji ta'ala ya ce ina muku kasheri ina galgadin ku game da wata wuta wadda take hababaka ita ce wutar jahannama a sanar da kai abu tare da tsoratarwa shine ake kira da gargadi kenan sai yace allazi lahu mulku samawati wal ardi shine ubangijin da ke da mallakar samai bakwai da kasai bakwai ma'ana duk abin da ke cikin samai da kasai gaba daya mulkin sa ne kuma halittun sa ne kuma bayan sa ne baya tarayya da kowa baya tarayya da komai kaga anan me yake nuna mana girman wannan alqur'ani kuma da daraja da daukaka ta wanda aka saukar masa wannan alqur'ani kuma wannan yana daga cikin matsayin da Allah ya nuna daga cikin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayin da yafi kowanne matsayi shine matsayi wanda yake na ubudiyya wanda manzon Allah ya fi son haka a ce masa abdullahi wa rasulullah kamar yadda yake faɗa a cikin hadisi ingantacce kada ku zurfafa game da yabona kada ku wuce gona da iri a wajen yabona yace kamar yadda wato ƴan mishan suka wuce gona da iri game da Isa dan Maryam sai yace fa inna ma ana abdu ku san da cewa ni dai bawa ne fa qulu abdullahi wa rasulu ku ce da ni bawan Allah manzansa saboda anan wato babbar sifa ce daga cikin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan matsayi na daraja Allah ya ambace shi da wannan sifa sifa ta ubudiyya yace tabarakallazi nazzala alfurqana sai yace ala abdihi gabawansa haka in ka gangara can cikin suratul huwanan suratul hadid me yace huwal ladhi yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ila an-nur haka can maka matsayi wanda yake na da'awa ne ya faɗa wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada haka a mahalli na isra'il ne yace subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa allazi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir haka ya faɗa alhamdulillahi allazi anzala alkitaba ala abdihi ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي انزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا سوره الكهف تشيني anan yace allazi lahu mulku samawati wal ardi wato shine ubangijin dake da mallakar samai da kasai idan muka fitar da sammai daga sai ya rage ba abun da ya rage to sammai bakwai da kasai bakwai gaba ɗayan su da duk abun da yake tsakanin su mallaka ne na Ubangiji subhanahu wataala sai ya ce kuma walan yattakhiz walada Ubangijin da bai riki ɗa ba an gane ku Ubangijin da bai riki ɗa ba ni za mu fahimta anan shine wadatuwa ta Ubangiji subhanahu wataala Ubangiji ta'ala sarki ne wanda yake wadatacce wanda baya bukatar komai a wajen kowa saboda ba kowa yake bukatar ɗa sai wanda yake kasashe gajiyayye wanda baya iya kullama kansa wata tsiya balantana ya kullama wani wanda yake bukatar a taimaka masa a agaza masa shi yake bukatar ɗa to Allah mawadaci ne wadata wadda ba ta da iyaka kuma ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe dan haka to me zai yi da ɗa matsayin shi ya wuce a ce ya riki ɗa shine yace walan yattakhiz walada Ubangijin da bai riki ɗa ba sai yace kuma walan yakun lahu sharikun fil mulki kuma ba shi da wani abokin tarayya a cikin mulkinsa an gane ku gaba ɗayan abin da ke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai Allah bai yi tarayya da kowa babu wanda yake da mallakar wani abu daidai da nauyin jankiya shi a cikin sama ko a cikin ƙasa shi ne ya ce walam yakun lahu sharikun ba shi da wani abokin tarayya fil mulki a cikin mulkinsa kuma baya bukatar taimako da agaji na wani cewa wani ya kama masa game da gudanar da mulkinsa shi kadai yake tafiyar da duk abin da ke cikin sammai da ƙasa shi kadai yake tafiyar da su kamar yadda yake wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira sai yace wa khalaqa kulla shay'in kuma shine ubangijin da ya halicci dukkan komai shine ya halicci dukkan komai duk abin da ka sani ko mun kankantar sa to halitta ce ta ubangiji subhanahu wataala kamar yadda ya faɗa Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil wanda makamancin wannan ya gabata badi'u samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulli shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim shine yace wa khalaqa kulli shay'in shine ubangijin da ya halicci dukkan komai fa qaddarahu taqdira ya daidaita shi daidaitawa ma'ana komai Allah ya bashi gulgulu babu wani halal kuma babu zarcewa a ce abu kaza ai ya zarce iyaka ga yanda ake so ya tsaya amma ya wuce shine at-taqdir ka daidaita abu ya zamanto daidai wa daida babu kasa kai yanda ake bukata sannan kuma babu wuce iyaka komai Allah ya bashi gurgudu shine yace fa qaddarahu taqdira ubangiji ta'ala shine ya kaddara komai wato kaddartawa ko kace ya daidaita komai ya bashi gurgudu tare da cewa fa qaddarahu taqdira kana iya bashi ma'ana ta biyu komai ubangiji subhanahu wataala shine ya kaddara shi ajali da arziki na bawa komai Allah ya sanya masa gurgudu to kaga anan wannan dalilai ne waɗanda suke tabbatar mana da gaskiyar alqur'ani da kuma gaskiyar manzon da aka saukar masa da wannan littafi saboda littafin nan Ubangiji ta'ala ya bayyana mana cewa shi ya saukar da shi kuma ya bayyana mana sifofinsa na daga cikin sifofinsa mallakar duk abin da ke cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai tare da cewa kuma wata sifa wato ta aibi da tawaya da komawa da baya ta kuru ga Ubangiji subhanahu wataala dan haka yace walam yattakhiz walada walan yakun lahu sharikun fil mulki kuma ba shi da wani abokin tarayya kaga abu naka shine kake tinkahu da shi amma duk lokacin da aka ce kai da wani kuke tarayya akan wannan abu to zaka ringa dan sassautawa kana ja da baya saboda baka da wata fawa cikakka akan abu saboda ba naka bane kai kadai to Allah ba shi da abokin tarayya sannan kuma sai ya ce wa khalaqa kulli shay'in shine ya halicci dukkan komai komai da ka sani da kowa Ubangiji ta'ala shi ya halicce shi da ya halicce shi kuma komai Allah ya bashi gurgudu ya kaddara shi kaddartawa ma'ana komai Allah ya daidaita shi ya bashi walwala. Sannan ita wannan aya kuma tana tabbatar mana wato martaba daga cikin maratibul imani bil qada'i wal qadar, shine yin imani game da cewa Allah ya kaddara komai da kowa, Allah ya gama komai, sai kai imani da cewa Allah ya kaddara duk abinda zai wakana har zuwa kiyama gaba ɗaya Ubangiji subhanahu wataala ya gama komai. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi ingantacce na cikin sahihu Muslim, manzon Allah yake cewa qaddarallahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50 alf ali wa arshuhu ala al-ma bi 50 alf ali, sai ce wa arshuhu ala al-ma. Ubangiji ta'ala ya kaddara duk abin da yake nihin kaddara ma halittunsa gaba daya kafin ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da shekara 50,000 a lokacin nan al'arshin sai yana kan ruwa. Shine yace fa qaddarahu taqdira, ubangiji ta'ala ya kaddara duk wani abin da ya halitta kaddarawa. Sai yace wattakhadhu min dunihi alihata, mushrikai wato sun riki wasu gumaka a matsayin alloli min dunihi ba Allah ba, ma'ana sun riki wasu alloli na daban suna bauta musu min dunihi ba Allah subhanahu wa ta'ala ba. La yakhluquna shay'an, waɗanda mushrikai suke bauta ma la yakhluquna shay'an, ba sa iya halattar wani abu ko mun kankantarsa. La yakhluquna shay'an, ba sa halattar komai. Wa hum yakhluquna, ubangiji ta'ala yace alhadi ku su ku sassako su akai, su guma kan sassaka su akai, domin lafazin al-khalq na daukan ma'anar annahar, shine ka sassaka ka wannan ka sassaka abu ka daidaita shi. Shine yace wattakhadhu mushrikai sirri ki alihatan, wasu alloli suna bauta musu min dunihi kuma bayan ubangiji. La yakhluquna shay'an, allolin da ba sa iya halittar komai. Wa hum yakhluquna, wanda alhali sassaka su akai. Sai yace wala yamlikuna li anfusihim, kuma ba sa iya mallaka ma kansu, balantana su mallaka ma wani, darran ije cuta ko yaye ta, wala naf'an kuma ba sa iya mallaka ma kansu janyo amfani ko mun kankantarsa, balantana su mallaka ma wani. Sai yace wala yamlikuna mautan, kuma ba sa iya mallakar mautar kashi wani, wala hayatin ko rayar da shi, wala nushura, balantana ta da alkiyama. Kaga duk wanda ba shi da ɗaya daga cikin wannan sifa, to bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada. Waɗannan ayoyi suna tabbatar mana da sifatul ilahiyya, sifofi na cancantar bauta ga Ubangiji subhanahu wataala, cewa shi kaɗai cancanta a bauta masa. Tunda da yace wattakhadhu min dunihi alihatan, sun riki wasu alloli suna bauta musu min dunihi kuma bayan Ubangiji. Kaga sai ya nuna mana cewa waɗannan alloli da ake bauta musu ba su cancanta ba a bauta musu. Me yasa? Sai ya ce la yakhluquna shay'a, saboda ba sa halattar komai. Duk wanda bai isa ba ya halicci halitta, to bai cancanta ba a bauta masa. Sai ya ce wa hum yakhluquna alhadi su ku sassaka su akai. Abu na biyu sai ya ce wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an, ba sa iya mallaka ma kansu ije cuta ko yaye ta ko wani janyo amfani. Duk wanda bai isa ba ya mallaka ma kansa ije cuta ko yaye ta ko janyo amfani, to bai cancanta ba a bauta masa. Ba kowa yake cancanta a bauta masa, sai wanda mallakar ije cuta ko yaye ta ko janyo amfani ke hannunsa, shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka can cikin suratul A'raf ne Allah ya faɗa wallazina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wa la anfusahum yansurun, waɗanda kuke bauta ma koma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba sa iya taimaka muku, balantana su taimaka ma kansu. An gane ko? Ba su isa ba. Su shine yace ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun, wala yastabiquna lahum nasran, su gumaka ba su da ikon da za su taimaka ma waɗanda suke bauta musu, wala anfusahum yansuru, Ubangiji ta'ala ya ce kuma balantana su taimaka ba su isa ba su taimaka ma kansu. Kaga shine anan Allah ya kore ya nuna mana rashin cancantar a bauta ma wani in ban da shi, sai ya ce wala yamlikuna li anfusihim, ba sa iya mallaka ma kansu darran, wato ije cuta ko yaye ta, sai ce wala nafa'an ko janyo amfani. Tugo da kari sai ce wala yamlikuna mauta, yace ba sa mallakar, ba su da mallakar mautan kashe wani, wala hayatar ko kuma rayar da shi. Duk wani ba Allah ba, bai isa ba ya kashe wani kuma bai isa ba ya rayar da shi. Kashewa da rayarwa abu ne wanda ke hannun Allah. Idan aka can Ubangiji ta'ala na fada a cikin suratul Nahl, yana fada wallazina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun amwatun ghayru ahya wa ma yashuruna ayyana yub'athun, wadanda mushrikai suke bauta ma kuma bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, la yakhluquna shay'an, Allah ya ce ba sa iya halattar komai, wa hum yukhlaquna, su sassako su akai, sai yace amwatu, matacci ne gairu a hayain ba rayuwa wanda, sai yace wa ma yashuruna ayyana yub'athun, basu san basu ma sanin a wani lokaci ne za a tada alkiyama. Don haka nan yace wala yamlikuna mautan, ba sa iya mallakar mautan kashe wani, kenan aiki mata kashe wani, wala hayatan ko rayar da shi, wala nushura ko tada alkiyama sakauta ma kowa da irin aikin sa, basu mallaki haka ba. Gaba ɗayan waɗannan abubuwa ne wanda Allah yake da mallakarsu, don haka kenan shi kadai ya cancanta a bauta masa, kenan waɗannan dala'il ne na kadai ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda a can cikin suratul Rum yake cewa Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalika min shay subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, yace Allahu allazi khalaqakum, Allahn da ake kiran ku zuwa bauta masa shine Allahn da ya halicce ku. Kaga duk wanda baya halatta kenan bai cancanta ba a bauta masa, sifa ta farko wanda take tabbatar da Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa, domin shi ya halicci halittu gaba ɗayan halittun da suke cikin samai bakwai da ƙasa bakwai nashi. Sai yace thumma razaqakum, sannan shine ya azurta ku. Kaga shine anan sai ce faqaddara hu taqdira, malamai suka ce ya kaddara ajalin kowane bawa kuma ya kaddara arzikin sa, bakin gurgudan abu ne shine yace thumma razaqakum, sannan shine ya azurta ku, thumma yumitukum, sannan shike karban rayukan ku din ajalin ku ya kai, thumma yuhyikum, sannan kuma shike rayar da ku, yace hal min shurakai kuma yaf'alu li zalikum min shay, wai shin a cikin allolin naku wanda kuke haɗaɗe da su kuke sarrafa musu haƙƙina, akwai wanda ya sai aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa, halitta ko azurtawa ko kashewa ko rayawa? Sai ce subhanahu wa ta'ala amma yushriku, to shine anan yace wala yamlikuna, da yace la yakhluquna shay'an, ba sa iya halittar wani abu, sai ce wa hum yukhluquna alhali, su ku sassaka su akai. Sai ya ce wala yamlikuna li anfusihim, ba sa iya mallaka ma kansu darran, ije cuta ko yaye ta, wala nafa'an ko janyo amfani. To wanda bai isa ba ya mallaka ma kansa ije cuta ko yaye ta ko janyo amfani, ya isa ya mallaka ma wani? La yastati'una nasrahum wala anfusahum yasru, kamar yadda ya fara. Sai ya ce wala yamlikuna, kuma ba sa iya mallakar mautan, wato kashewa, wala hayatar ko kuma rayuwa. Kaga inda a ce sun mallaki mutuwa, to da za su iya kashe duk wani wanda suke gaba da shi, kuma inda sun mallaki rayuwa, to duk wani wanda suke so za su iya rayar da shi. To kashewa da rayawa abu ce wanda ke hannun Allah, ba wanda yake sai kashe sai Allah, ba wanda yake sai rayar da ba wani sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai yace wala nushura, kuma basu mallaki ba, wato shi ne tashi bayan mutuwa a kiyama kenan. Sai ya ce wa qala allazina kafaru, waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu sun faɗa game da wannan alqur'ani suka ce in ha ba wato wannan littafi da Muhammad yazo da shi bai zamanto ba illa ifkun suka ce kawai face kiran kariya ne iftarahu da ya kaga wa anahu alaihi qaumun akharun wasu jama'a na daban ne suka taimaka masa akan kirkira wannan alqur'ani ubangiji ta'ala yace faqad ja'u ghurman wazura tabbas wato sun zo da wani zalunci mai girma wazura wato da yankin da wannan da ƙarya wanda take mai kimotarwa a fadar su da suka ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya kirkiri wannan alqur'ani kuma wasu jama'a ne suka taimaka masa akan kirkira alqur'ani haka suka fada ubangiji ta'ala yace faqad ja'u ghurman wazura tabbas wato sun zo da wani zalunci da yanke wanda yake da ƙarya kenan game da danganta zancen Allah subhanahu wa ta'ala zuwa kirkira cewa wai kirkira shirya kai wa qalu sai suka fada ma junansu da juna suka ce wannan alqur'ani da kuke gani wannan littafi asadirul awwalina suka ce tatsuniyoyi ne na mutanen farko ikta tabaha wato shi Muhammad ya nema a rubuta masa fahiyatun la alaihi akan bashi shibta bukuratan wa asila wato safiya da maraice kawai ana fada yana fada ya nema a rubuta masa shibta ce aka bashi an gane ko an masa dictation shi ana fada kenan yana fada aka lakanta masa shine fahiyatun la alaihi ana bashi shibtar alqur'anin bukuratan wa asila ma'ana safiya da maraice suka ce tatsuniyoyi ne na mutanen farko kawai ya nema a rubuta masa an rubuta masa kuma ana ba shi shuta safiya da maraice kai tsaye Allah ya maida musu martani ya ce kulce da su duk abin da kuka faɗa ba haka ba ne anzala kullabiyya ala musirrati samawati wal ard wanda ya saukar da wannan littafi shine ubangijin da ke da sanin duk wani abu wanda yake oyayye a cikin sammai da ƙasa inna hukana kuma shi wannan ubangiji ya kasance gafura mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba rahiman kuma majikai ne game da bayin samuni kaga game da wannan kalima da suka yi mummuna game da alqur'ani suka ce kiran ƙarya ne kuma suka ce tatsuniyu ne na mutanen farko ya nema a rubuta masa akan bashi shibta safiya da maraice amma tare da haka da Allah ya maida musu martani kuma sai yake jan hankalinsu cewa su tuba su dawo daga kan wannan mummunar fada idan suka dawo Allah zai karbe su shine yace kulce da su anzalahu allazi ya'lamu sirra wanda ya saukar da wannan alqur'ani shine ubangijin da ke da sanin duk wani abu wanda yake koyayye fis samawati a cikin samai wal ardi da abin da ke cikin ƙasa to wanda ya san abu wanda yake koyayye bayyana ne ya gagare shi duk wani abu da yake koye da bayyana ubangiji ta'ala yana da sanin shi babu wani abu da yake koyuwa gare shi a cikin sama ko ƙasa kamar yadda ya faɗa inna allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama sai ya ce innahu lalle shi wannan ubangiji kana ya kasance gafurar mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba komin girman laifi in dai ka tuba ka dawo zuwa ga ubangiji ta'ala to Allah zai karbe ka rahiman kuma majikai ne game da bayan samu ne wa qalu suka ci gaba da fadar su suka ce ma li hadar rasuli wani ya samu wannan manzo me yasa wannan manzo ya akulu ta'ama yana cin abinci irin yadda muke cin abinci me suke nihi a nan wani yasa za a aiko shi a matsayin dan adam a turo mala'ika ma domin mala'iku ba sa ci ba sa sha yaya za a turo mana manzon da yake ci kamar yadda muke ci suka ce mali hazar rasuli me yasa wannan manzo da aka turo mana ya akulu ta'ama yana cin abinci kamar yadda muke ci wa yamshi fil aswaq kuma yana tafiya kasuwa irin yadda muke tafiya kasuwa suka ce to ai bai dace ba a ce ya bambanta da mu da wata daraja ya ce mana shi annabi ne an gane ko suka ce domin shi ba mala'ika ba ne shi kuma ba mai mulki ba domin mala'ika baya ci baya sha mai mulki shi kuma baya zuwa kasuwa to shi gashi yana ci irin yanda muke ci, yana sha irin yanda muke sha, kuma yana zuwa kasuwa. To amma su anan rashin fahimta ne. Me yasa? Saboda ci da sha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi dan kasancewar shi dan Adam. Shi ko dan Adam Allah bai halitta masa wani gangan jiki wanda baya ci baya sha. Wa ma ja'alna hum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin. Duk wani dan Adam da Allah ya halitta, to Allah ya dabi'antar da shi akan dabi'a ta ci da sha. Mala'iku su ne Allah ya halicce su ya dabi'antar da su akan rashin ci da sha, ba sa ci ba sa sha. Sinadarin halittar da Allah ya halicci mala'iku ya sha bamban da sinadarin da Allah ya halicci ƴaƴan Adam. ƴaƴan Adam Allah ya halicce mu ne daga laka, mala'iku ko Allah ya halicce su ne daga haske, kamar yadda hadisi yake cikin Sahihul Muslim. To kasancewar kuma kasuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake zuwa, wannan kankanta kai ne, kankanta kai ne wanda Allah ya siffanta shi da shi. Rashin jiji da kai ne da girman kai. A matsayin da Allah ya mishi da duk darajar da Allah ya masa, yakan tafi kasuwa, ya yi saye ko ya sayar. To amma su a nan sai suke ganin ai bai dace ba a ce ya bambanta da su da wata annabta ko wani manzanci, tunda yana ci kamar yadda suke ci, yana sha irin yadda suke sha, kuma yana tafiya kasuwa irin yadda suke tafiya kasuwa. Za mu iske a cikin wannan sura martanin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya maida musu. Shi ne a nan suka ce ma li hadha ar-rasul, wai me yasa wannan manzo ya akulu ta'ama, na cin abinci irin yadda muke ci, wa yamshi fil aswaq, kuma yana tafiya kasuwa irin yadda muke tafiya. Laula unzila ilayhi malakun, suka ce me ya hana a saukar masa da wani mala'ika in yayi fada ya ce kwarai da gaske haka ne. Fa yakuna ma'ahu nadhira, wannan mala'ika ya kasance mai gargadi tare da shi. Wani ya hana a hada a turo wani mala'ika tare da shi in yayi fada ya gaskata shi. Aw yulqa ilayhi kazzu, suka ce ko kuma a jefo masa wata taska wato daga sama wanda zai yi ta ci iya rayuwarsa ba za ta kare ba. A jeho masa ma'ana wata taska ta arziki daga sama. Aw takunu lahu jannatu, ko kuma wata babbar gona ta kasance gare shi, ya akulu minha, wanda zai ringa ci yana sha daga wannan amfanin gonar tashi. Ubangiji ta'ala ya ce wa qala adh-dhalimuna, wato az-zalimai sun faɗa in tattabi'una, sun faɗa ga mu'minai suka ce in tattabi'una, ba kowa ba kuke bi illa rajulan, sai dai wani mutum mashhuran wanda yake abin juyar ma da hankali. Idan aka ce mashhur wanda aka juyar da shi, aka juyar masa da hankalinsa, waya nan suna faɗa ne ga mu'minai cewa in tattabi'una, ai ma tattabi'una, ba kowa kuke bi ba illa rajulan, face kawai wani mutum ne mashhuran wanda yake abin juyar ma da hankali. Wa suke nihi? Shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ta'ala ya ce ungur kaifa darabu laka al-amsala, ubangiji ta'ala ya ce diba ka ga yanda suka buga maka misallai, misallai kala kala. Misali na farko suka ce wani yasa yake cin abinci, kuma me yasa yake tafiya kasuwa, kuma me yana a turo wani mala'ika tare da shi in yayi fada ya gaskata shi, kuma me yana a jego masa wata taska ta arziki daga sama ya ringa ci yana sha ta hanyarta, ko kuma a ce yana da wata babbar gona. Ubangiji ta'ala ya ce unzur kaifa darabu laka al-amsala, ya ce diba yanda suka buga maka misallai, sun ce kaza sun ce kaza. Ubangiji ta'ala ya ce fadallu, a sababin waɗannan misallai da suka buga maka, Ubangiji ta'ala ya ce sun kauce ma tafarki na gaskiya, fala yastafi'una sabila, dan haka Ubangiji ta'ala ya ce ba sa iya wato samun wannan tafarki na gaskiya, tunda sun riga sun kauce masa. Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kare ingiza su, daman sharadi ne, hikima ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Duk wanda ya fahimci gaskiya, ya tabbata gaskiya ce, ya giminta, ya karkace mata, to Allah sai ya taya shi, sai ya kara karkatar da zuciyarsa. Falamma zagu azagallahu qulubahum, lokacin da suka karkace ma gaskiya Allah sai ya karkatar da zukatansu. Kada sun tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai gaskiya ne, amintacce ne, kuma sun tabbata abin da ya zo da shi gaskiya ne, amma girman kai sai ya hana su su karba, sai suka dinga buga masa irin waɗannan misalai don wautar da hankulan wasu, su hana masu nihin fahimtar gaskiya su kasa fahimta. Shi ne Ubangiji Ta'ala ya ce faballu, sun kauce ma tafarki wanda yake na gaskiya, fala yastafi'una sabila, Ubangiji Ta'ala ya ce ba sa iya samun wannan tafarki, ma'ana bayan da za a yi su iya dawo ba. Kenan ka ga tabaraka ta farko kenan ta gabata akan dalilai waɗanda suke nuna wahadaniya ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Nan insha Allah bai kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.